ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس كله بوجه رمضان hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1437. Mun haka wannan masallaci kamar yadda aka saba domin ci gaba da karatu Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu kuma cikin suratul A'raf, mun daya aya ta 140 a cikin suratul A'raf. Insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 141 kafin karantawa ga tambayoyin da aka turo. Wannan bayan ya yi sallama yake cewa tambayar sai ita ce, annabi Zakariya, annabi Yahya da annabi Isa alaihi salam ko alaihi salam sun yi zamani ɗaya ne? Ai dangin juna ne. Annabi Zakariya alaihi salam shi mijin gwaggon Maryam ne, mahaifiyar annabi Isa, a bisa kaulin sashin malamai. Sashin malamai kuma suka ce mijin yarta ne, mijin yar Zainab. Ita kuma Maryam alayhi salam, mahaifiyar annabi Isa alayhi salam, ya ce ga Hamnatu wato Imrana, shi kuma shi kaka ne ga ita Maryam. Ita ta aiki annabi Isa, sannan matar annabi Zakariya ita kuma ta aiki annabi Yahya. Wasu malamai suna cewa ‘ya’yan gwaggwani ne, ana ‘ya’yan ya da kanwa ne. Idan kaulin cewa matar annabi Zakariya yar Maryam ce, in kuma ɗauka cewa matar annabi Zakariya gwaggon Maryam ce, to kaman wato suna wa da ƙani, wato annabi Yahya da annabi Isa alayhi salam. Amma annabi Yahya shi ne babba, shi aka riga haifa, don haka dukansu dangin juna ne, kuma dukansu daga cikin Banu Isra’il a zamani guda suka yi. Sannan sai ce malam auren Aliyu bin Abi Talib da Fatima radiyallahu ta'ala anha, bisa da akari da dangantakar su, ya halatta mu ma za mu iya yi ne, ko kuma dai su kadai Allah ya yarda musu? To menene dangantakan su? Ai ana yin aure a irin dangantakan Ali ibn Abi Talib da Fatima radiyallahu ta'ala anha. Ai abuna mutun ya aure abuna yar babbanta ko yar kawunta, wannan ana yi sosai, ba wani abuna. Wannan nassin Al-Qur'ani ma ya tabbatar. Sannan ko wata gida bai san dangantakan sosai ba ne. Abuna da annabi sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib dan wato abu dan Ali ibn Abi Talib kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kaman ya waye ne ga Fatima radiyallahu ta'ala anha, amma dangantaka ‘ya’yan babbaru ne. Da haka kawai babu matsala cikin sun yi aure. Haka kuma a yanzu ma ana yi, ‘ya’yan babbaru suna yin aure, wallahu a'lam. Wannan kuma ita tambayarsa, menene hukuncin saƙan gizo? Menene bakan gizo ke nufi? Menene hukuncin bakan gizo a musulunci? Wallahu a'lam, muna ganin sa da yana cewa da izinin Allah. Sannan wannan kuma hukuncinsa, abuna yana tambaya cewa majalisa take fama da arsa mai tsanani sannan kuma tana da juna biyu wanda su biyun suka hana ta azumi ba raba ta azumi ba bayan ta haihu ta yi kokarin biyan azumin bara amma kuma arsa ya hana ta sai sai ta dauki azumin sai ta dauki azumin sai abun ya gagara saboda haka yake tambaya a shin yaya za ta yi da azumin bara da kuma azumin bana abinda za ta yi mai sauki ne mana duk za ta yi ciyarwa tana da ciwo ka ce tana da ciwo mai tsanani wanda yake hana ta azumi in zai kai ta ga halaka haramun ne ta yi azumi idan da za ta dau azumi ta halaka to ta aikata haramun bai halatta gare ta ba abinda ya dace gare ta shine ta sha ruwa ko da tana ga kamar za ta yi azumi kawai aka samu likitoci wanda sun san lafiya an san cewa waɗannan likitoci ne suka kalle ta suka yi awai awai a jikinta suka ta baje-baje kawai suka ce wannan kar ta yi azumi bisa lura da lafiyanta da suka gani wannan sako ne ta yi azumi ko da faɗin balle tana ji a jikinta in ta dauka ba ta iya yi wannan wajibi ne ta sauke azumi abin da yake kanta kawai shine ciyarwa kowane azumi har ta bar duniya in dai ba ta warke daga wannan ciwo ba saboda haka sai ta bar azumi ta aje azumi ta daina gwadawa wallahu ta'ala a'lam wannan kuma tambayar ta cewa menene hukuncin wanda yake yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgini kamar dangale wando a da barin gemu da sauransu duka wannan izgili ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya kai mutum ga kafirci da nassin ayan alqur'ani la ta'tabiru qad kafartum ba'da imani in na'fu an da'ifatin minkum nu'adhib da'ifatan bi annahum kanu mujrimin wala in sa'altum yawa wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru قد كفرت بعد ايماني wannan kafirci ne izgili ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutun yayi bisa idi kamar yadda suka ce qurauna akbar dufuna daga cikin da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masu haddace alqur'ani nan wadanda suke da haddace alqur'ani sun fi kowa cin abinci da wannan kawai kace sun yi izgili ga alqur'ani so da suka Allah ya sun kafirta tare da manzon Allah suke ba sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya tsaya suka zo suna ba da uzuri har sai ya makale da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jika shi ya wunta yana cewa ya rasulullah roƙa mana gafara Allah yana cewa la ta'tazibu qad kafartum ba'da imani ba wani uzuri da za ku bayar kun kafirta bayan da kuna da imani to ba izgili ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau amila biha ko da mutum yayi aiki da ita kamar da malamai suka tabbatar babu kufru man istahza'a bi shay'in min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila biha babin da yake tabbatar da kafircin wanda ya izgili da wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yayi aiki da shi bai halatta ba saboda haka ko da mutum ba zai iya yin abu ba sai ya shiru kawai in dai an ce sunna ne to kawai sai ka shiru kai fatan Allah ba wanda yayi lada kai kuma ba za ka iya ba sai ka nade kawai tambaya da biyar kwanaki goma wato yake tsakanin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja da kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan wanne ne suka fi falala da kuma samun dama wajen wato yardar Allah da kwanaki goma na ƙarshen Ramadan da kwanaki goma na farkon Zulhijja wanda aka fi samun yardar Allah shine wanda ya aiki domin Allah haka ma ko da a wajen Ramadan ne in mutum ya aiki domin Allah shine yafi amma maganar wanne yafi falala wannan fage ne kawai na babin malamai masu ilimi amma babin munan kawai shine aiki domin Allah shi yake bukata wallahu ta'ala a'lam wannan kuma da tambaya yake Allah ina neman ƙarin bayani game da kullowan alfijir a lokacin da ake hasken farin wata a lokacin damuna ko cikin ruwan sama ina fata za a amsa min tambaya na amsa tambaya insha Allah ta'ala shine dukansu babu matsala ana cikin duhun hadiri alfijir yake ketowa ana tsakiyar ruwan sama alfijir yana ke zuwa daga zaran lokacin yayi ana tsakiyar hasken farin wata alfijir yana ke zuwa sai dai suka samu malamai waɗanda suka saba fita su ne ka su gani za su nuna ma shi sai ka kwana wata rana kana shirin ganin alfijir ko ana ruwa ko ba a ruwa duka insha Allah ta'ala za ka gani yawa amma fitowar alfijir daga lokacin sa yayi alfijir yake fitowa babu wani matsala babu kuma bambanci a wannan lokuta ne shi yasa da Allah ya kawo mana sauki mu yanzu sai aka samu daman lokaci da wani sai aka samu mu mutum ya seta ko da hantsin sa ne in je lokacin fitowar alfijir yayi za ka ga ta buga masa alam cewa lokacin alfijir yayi lura da yadda masu ilimi masana abin su kai kokari su gaban wallahi ta'ala alam don haka babu wani matsala cikin wannan wannan ma bayan yayi sallah ma yake tambayar sa shine menene hukuncin shiga da waya smartphone cikin bayan gida wato toilet kamar yadda ya rubuta kuma wayan tana dauke da applications na addini a cikin ta kamar su alqur'ani na karantawa da na sauraro da kuma hadisi da sauran applications na littattafan musulunci in mutum ya ajiye ta in zai shiga bayan gida ya ajiye ta a waje shi yafi masa alkhairi amma inda a ce guri ne wanda yana tafiya ko guri abin da mutum ya zo ko jami'a ko ya je kasuwa ko ya je wani guri idan ba inda zai ajiye waya dole tana jikinsa sai ya shiga da ita bayan gida babu wani abu a kai Al-Qur'ani yana cikin memory na waya amma waya kai ka shiga da ita ba da Al-Qur'ani ka shiga ba in Al-Qur'ani yana gure kana karantawa ne sai ka rubuta a lokacin zai zama da waya ka shiga Allah ran ma baya shiga bayan gida ga cikin akan sa baya shiga bayan gida ko ba haka ba kaga Allah ran ma ga izu cikin akan sa ya shiga bayan gida yayi wanka yayi waye yayi waye duk gaba ne ya fito ido cikin da suna san a makale a memorin sa yawa shi kuma gangan jikin sai shiga domin biyan bukata shine haka ma waya din amma ya an shiga da ita sai ba za a bude Qur'anin ba a lokacin haka kuma in Qur'ani yana karatu a waya ba za a shiga da shi bayan gida ba haka kuma in ana bude Qur'ani ana karanta ba za a shiga da wayar alhali Qur'ani ne akan screen din ta ana karanta wannan bai halatta ba amma dai kawai yana cikin memorin ta wannan babu ne insha Allah wallahi ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ma yace Allah ya karbi ibadun mu amin tambayar sa ita ce me hukuncin wanda yake yin jika to yana yin jika wato idan ya ci abinci bayan awa biyar ko shida sai ya ji wani abu daga cikin sa wato daga cikin sa wato abin da ya riga ya ci din yana dawowa har bakin sa kuma idan ya dawo wani zai tofar wani kuma zai koma cikin sa to malam me ya hukuncin haka yana so ya san menene hukuncin azumin sa idan yayi haka wannan malamin fiqh sun yi bayani akan wannan karkashin sa akwai irin su magos da suka yi magana akan su har suka jona su maganan kaki da makamantan su idan abinci ya dawo daga cikin mutum kafin ya zo bakin sa inda zai iya tofarwa shi abincin kuma sai ya koma tun daga can shi bai zo ya samu iko a kansa ba abincin da ma shi ya tawo ba shi ya dawo shi ba kuma sai ya koma babu kuma ya kansa azumin sai nan amma idan ya zo bakin sa sai da zai iya tofarwa to babu bukatun ya hade idan ya hade wasu sashin malamai fuka ha sun tafi kan cewa ya karya azumin sa sashin malamai suka ce ya aikata makruhi ya raunana azumin sa ko misali mutum wanda yake da lafiya kalau yana tafiya da wanda kuma yake da matsala a kafarsa yana tafiya da kyar yana din gishi to haka bambanci tsakanin wannan azumin kan mutum mai lafiya yana tafiya wannan kuma yana din gishi in ya zo bakin sai hade a gurin sashin malamai amma gurin sashin malamai musamman suka ta inda sauran dandanon abincin sannan sai mai da shi da gangan bayan ya zo bakin sa suna ganin ya karya azumi haka ma kaki wasu kuma suna ganin ha ya aikata makaruri don haka amma idan abincin ne ya zo yana daga wuyansa sai ya koma kamar kaki ya yi kaki sai abin ya tsaya daga wuyansa kawai sai ya iya haɗewa ba ya zo bakinsa ba wannan babu kuma ya kazu wallahu ta'ala a'lam saboda haka insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya aya ta 140 insha Allah za mu tashi aya ta 141 cikin suratul a'raf muna fatan Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
الله سبحانه وتعالى وإذ أنجيناكم كنتنا يا بنو إسرائيل wannan bayan an tsere da banu Isra'ila Fir'aun ya zo an halakar da shi to kuma sai aka shiga wata dawainiya kuma har yanzu saboda akwai karancin ilimi akwai kuma abunan sorai akwai masu ilimin ya zo amma kuma sorai ya shiga kamar yadda zaka ga an jarrabi mutane an tsira Allah ya tsere da su sana a samu masu sorai kaga mutane sun fasa daina abin da da suke na samu to wannan sorai yake kawo haka da rashin kula da dokokin Allah subhanahu wataala da wasa da sakaci da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don ka banu Isra'ila bayan an halaka da abokin gaban su babba shine Fir'auna to su ma sai suka zama kuma ana ta gogurmaya da su ana fama Allah ce wa iz anjaynakum kutina ya ku banu Isra'il lokacin da muka tsayar da ku min ali Fir'auna daga mutanen Fir'auna wanda suka zo suna so su kashe ku kuma bayan kuna rayuwa tare da su ma kun san abin da suke mu yasumunakum su'al azab suna gana muku mummunan azaba suna dandana muku mummunan azaba daga ciki yuqattiluna abana'akum suna kakkashe ƴaƴanku maza da zaran an ce an aifi da namiji daga cikin banu Isra'il to sai an kashe shi wayastahyuna nisa'akum suna kuma rayar da ƴaƴanku mata wannan yana daga cikin jarrabawa Allah ce fi zalikum bala'u a cikin wannan akwai bala'i jarrabawa azimu mai girma min rabbikum daga ubangijin a ce a kama dan mutum matarsa ta aihu ana murna an aihu ne kuma azo a shirya jin dadi an samu karuwa da an ji labarin an aihu sai azo a kama jinjirin a gaban iyayen sai a yanka shi wannan akwai bala'i ran da aka wayi gari a ce a yanka dan uwan mutum yana tsaye yana gari ba bala'in da ya wuce wannan to shi yasa Allah subhanahu wataala da kansa yace wal wa fi zalikum cikin wannan ku sani akwai bala'un azimun wato bala'i ne girman gaske min rabbikum daga ubangijin ku Allah ya jarraba ku ne jarrabawa na
wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fa tamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala musa li abihi harun qulni bi qawmi wa aslih وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
الله سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليله sai muka yi alƙawari da annabi Musa alaihi salam don cika masa al'amarin addinin sa da bashi sakon Allah subhanahu wataala muka kayyade masa ganawa da mu tsawon kwana 30 kwana 30 din nan malamai suka ce kamar yadda su mujahid rahimahullahu ta'ala sune zulqa'da watan zulqa'da gaba dayan sa kwana 30 na watan zulqa'da sune kwanakin da aka yi alƙawari da annabi Musa fasamaha sai annabi Musa ya azumci wa innan kwanakin saboda zai je ganawa da Allah sai rinka shiryawa ruwa fa annabin Allah ne kalimullah wanda Allah yayi magana da shi kai tsaye amma duk da haka lokacin da Allah ya ce zai gana da shi to sai da ya rinka shiryawa kai sai da ya tanadi azumi kwana 30 din nan kafin su shiga sai ya rinka yin azumi a kowane ini sannan ya tsarkake kansa hatta tufafi sai da ya kokarin cewa da masu annabawa ba su amfani da tufafin da ba na halal ba ya tsarkake su ya yi wanka ya shirya ya kuma cike kwanakin da azumi Allah ce wa atmamnaha bi 20 sai muka cika cikon kwanakin alƙawarin bi 20 da kwana 10 Al-Hafiz Ibn Kathir yace sakin tabi'ai suka ce goman farko na Zulhijja goma farko na Zulhijja sune kwanaki cikan 30 wato an ƙara su akan 30 suka zama 40 shine Allah ya ce fa tamma miqatu rabbihi 40 layla sai ya zama to ganawa da tsayuwa gaban Allah da Annabi Musa zai yi alaihi salam sai zama kwanaki 40 cikaku shine kwana 30 na Zulhijja abuna na Zulqa'ada da kwana 10 na Zulhijja sai zama ranan cikon karshe din shine ranan 10 ga watan Zulhijja shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shar'anta masa yayi alayya a wannan rana kuma a wannan ranan ne Allah subhanahu wataala ya cikawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma addinin sa kamar yadda aka cikawa Annabi Musa addinin sa a wannan rana shine fatamma miqatu rabbihi 40 layla shine Annabi Allah subhanahu wataala ya saukar da al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana shine fatamma miqatu rabbihi 40 layla ga Annabi Musa alaihi salam wa qala Musa li akhihi Haruna dan Musa yace wa dan uwansa Annabi Harun lokacin da zai tafi ganawa da Allah yace ukhlifni fi qaumi ina roƙonka ka maye ni ka zama a madadina a cikin jama'ata duk abin da ni zan yi yanzu na barka kai ne wakili ni na tafi zan gana da Allah wa aslih kuma ka kyautata duk abin da ya kamata na kyautatawa da gyarawa da daidaitawa to ka yi shi wala tattabi sabilal mufsidin amma duk yadda za a yi kar ka bi tafarkin masu barna masu barna ka gane su Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yace malamai suka ce Annabi Musa alayhi salam ya gaya wa Annabi Haruna wannan magana ne a babin tambihi wato a babin tunatarwa da fadakarwa amma ba wai Annabi Harun zai wani abu makamancin wannan ba yace domin malamai sun tabbatar nassi ya tabbatar da cewa Annabi Harun annabin Allah ne to tunda ku annabin Allah ne babu buƙatar ya san cewa zai wani aiki na barna ko zai bita farkin mabarnata amma sai dai duk lokacin da mutum zai bar wani wali wakili a matsayin wani abu nasa ko kuma zai wakilta wani ya wakilce shi a wani guri muhimmi musamman harkar addini to ya kamata ya tunatar da shi wasu kalmomi amma fa kar ayi kaza bayana kar ayi kaza bayana tare da cewa ya amince da wannan mutumin yasa zai bar shi ya zamanto na'ibin sa a lokacin da baya nan amma tuna masa cewa kar ayi kaza ko kuma ayi abun kaza to wannan ba laifi bane don haka wannan ana ajiye shi ne a babin tambihi ko da mutum yana da ilimi za a iya gaya masa don a fadakar da shi a tunatar da shi sannan kuma don a gane cewa maganar wanda zai tafi idan ya ce maka yanzu ko dan uwanka ne in ya zo tafiya sai ka raka shi tasha sai kuka yi bankwana yana rike da hannuka sai ya ce wane ya'yana ko kuma gonata ko kuma shagona din nan wane don Allah a kula da amana to har ya zai dawo wannan magana ta karshe da wuya ka manta ta da wuya mutum ya manta yana in ya cino cewa sai ne ya ce mun kaza lokacin da zai tafi to na ba a manta da wannan magana to shi yasa a babin wannan Annabi Musa alayhi salam sai ya gaya wa Annabi Harun magana wanda suke muhimmai a ƙarshen lokacin da za su rabu na'am
walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا لو كنت أتني موسى عليه السلام يزو ميقاتنا قلن قانا وادع الله سي أي وانك يا شريا باين يا إخوانك ينا أذن da ya zo gurin in ya zo ya shiga wajen turi sina to gajimare su kan sauko sai ya shiga cikin gajimaren da ya shiga cikin gajimare ya tsaya a wani guri tsarkakakken guri kamar yadda ake shiga masallaci to anan ne Annabi Musa idan ya ji alaman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya masa ilhama sai bi alaman Allah zai magana sai ya fadi sujjade. Idan ya fadi sujjade sai Allah ya ci gaba da masa magana, sai rinka jin maganar Allah kai tsaye kawai yana jin magana ba tare da an aiko mala'ika ya zo ya gaya masa ba. Sai da Annabi Musa sai zama kalimullah, yana faɗa yana cewa ya Allah kaza, Allah yana ce masa kaza ya Musa. Don kamar yadda Annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas huwa. Don Allah ya hore wa Annabi Musa, yana magana da shi kai tsaye, yana magana da shi, shi yana ji, shi ma yana ji. Annabi Musa ya kan faɗi sujjade sai rinka sauraron maganar Allah, sai ya ji abinda Allah zai gaya masa. Shi kuma yana da wani bukata sai ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya zo gurin da za mu gana da shi, shi ne gindin wannan dutse na Tsuru Sina. Wa kallamahu rabbuhu, lokacin da Allah mahaliccinsa ya yi magana da shi, ya ji tsantsar maganar Allah kai tsaye. To sai ne miƙari kuma kala sai ya ce rabbi ya Allah ya Ubangiji arini anzur ilai, nuna mun ya Allah ina so in ganka. Kala sai Allah ya ce masa lan tarani, sam ba za ka gani ba, ba za ka iya ganina ba, walakin anzur ila al-jabal, amma in ko kana ganin yayi ne to idubi zuwa ga wannan dutsen. Fa in istaqarra makanahu, in har ya tabbata a inda yake, fa sawfa tarani, to za ka iya ganina. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal, lokacin da Allah Ubangijin Musa yayi nufin bayyana kansa ga dutse, dutsen ya ganshi, ja'alahu dakka, sai dutsen ya zama ya nike gaba daya, duru sha kai dutsen ya rinka yi. Annabi Musa yana gani, wa kharra Musa sa'iqa, sai Annabi Musa ya fadi tsumamme, ya fadi tsumamme saboda yadda ya ga dutse yana rurushewa sai fadi ya tsuma. To lokacin da ya fadi ya tsuma sai ya zama hankalinsa ya tafi daga jikinsa. Falamma afaqa, Allah subhanahu wataala ya ce lokacin da ya farfado, sa'iq dinnan yana daukan ma'ana guda biyu, akwai tsuma akwai mutuwa. Kamar misali wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, wancan mutuwa ne, mutuwa za a yi, kowa zai mutu in an yi busan gaho a cikin gaho. Amma wannan sa'iq fa sa'i wa kharra Musa sa'iqa shine tsuma irin wanda zai faru ranar tashin alkiyama, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa al'ummarsa. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya zo yana alfahari yana fifita Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani Yahudi shi ko yazo yana alfahari yana fifita Annabi Musa alaihi salam, sai suka zo suna jayayya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tukhayyiruni ala Musa, kar ku rinka zabana ababin nuna fifiko ababin alfahari akan Annabi Musa. Amma dindai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin, shine afdalul al-mursalin wal anbiya, amma in ababin alfahari ne a nuna alfahari a fifi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, amma ababin fada kamar yadda nassosi suka bayyana to wannan babu ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la tukhayyiruni ala Musa, kar ku rinka zabana ababin alfahari, in kun ga su suna alfahari da annabawansu kar ku biye su, ku yi imani da dukkan annabawan Allah, sannan kar ku fifita ni ababin alfahari. Yace ku sani cewa ranar tashin alkiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai zo yin hisabi tsakanin bayi, to sama dama ta riga ta yaye, sama sun rurushe, sun tsatsage, sun zube, Allah subhanahu wa ta'ala zai zo, to mala'iku za su zo sahu-sahu. Lokacin da mala'iku suka bayyano kowa a gaban tashin alkiyama, kowa zai faɗi tsumamme amma ba zai mutu ba, domin an riga an gama mutuwa, an mutu tun farko da aka yi busan gaho na farko. To in an tashi ana tsaye a gaban Allah, lokacin da Allah yake isowa kamar yadda Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, to idan aka ga sahun mala'iku za a razana, kowa zai faɗi tsumamme a wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda zai fara farfadowa ya daga kansa shine ni ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace amma lokacin da na daga kaina zan ga Annabi Musa a gefen al'arshin Allah yana dade da wani fila na al'arshin Allah, ban sani ba ya riga ni tashi ko bai riga ni tashi ba, ko kuma shi baya cikin wanda suka suma ne lokacin da aka suma ne, to me yasa za ku zaɓe ni ku fifita ni akan sa bayan yana da wannan falala? Ku duba wannan tawazu malamai Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a lokacin da yake bayani ya kawo irin wannan hadisan yake cewa wannan tawazu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yana hana al'ummarsa su rinka alfahari wajen daukaka shi da fadansa in dai ababin alfahari ne kamar da sauran annabawa. Allah subhanahu wata'ala yace fadamma afaka lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya farka qala sai yace subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka na dawo da abin da nayi ba daidai bane ma'anar tuba shine al-inaba ar-ruju' ila Allah tuba at-tauba shine al-inaba ko ar-ruju' wato dawowa da idan mutum ya zarce ya fada cikin wani abu wanda ba daidai ba to sai ya gano sai ya dawo to cewa da yi arini anzur ilaik wannan sabo ne kare cewa ya ji maganar Allah amma ba zai iya ya ga Allah ba don haka da ya gane haka Allah subhanahu wataala ce masa lan tarani to daga nan Annabi Musa da ya ga dutse yana rushewa ya fadi ya suma yana farkawa sai ya ce subhana sarki ya tabbata gare ka duk abin da mutum yake ciki ko firgita ko wani abu in mutum ya firgita saboda wani kara ko wani tsawa ko wani yanayi to ana so da zaran mutum ya firgita hankalinsa ya wuce yana fitowa ya ce subhana ko ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil ko ya ce subhanallah abin da ake so mutum ya faɗa kenan wannan shine abin da mala'iku suke faɗa subhanak anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna al-jin lokacin da Allah zai tuhume su ku ne kuka ce wa mutane su rike ku ababen bauta haka nan Annabi Isa alaihi salam in lokacin da Allah zai tuhume shi qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq kowa cewa yake subhanak sarki ya tabbata gare ka in ka ce wa Allah subhanak to sai Allah ya ji dadi to sai saurare ka to sai Annabi Musa lokacin yana farkawa sai ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka ka daukaka ya Allah tubtu ilayka ya Allah na tuba zuwa gare ka na dawo abinda nayi dazu ya zarce iyaka don haka na dawo wa ana awwalul mu'minina ya Allah ni ne farkon mu'mini nayi imani da kai na san kai Allah kai ne ka cancanta yi imani da kai nayi imani da kai ko kaga wannan shine abinda Allah ya tabbatar a alqur'ani cewa a duniya babu wani ido da zai iya ganin Allah kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul an'am la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir babu wani ido idanuwa a duniya ba sa iya ganin Allah amma Allah shi ke ganin idanuwa da masu idanuwa amma babu idon da zai iya ganin Allah amma mu'tazila sun tafi kan cewa ai Allah cewa yayi lan tarani tunda yayi amfani da lan dinnan litta'bid ne yawanci malaman luga suna amfani da cewa in ka gani amfani da lan tana nufin litta'bid wato abinda samsam ba zai yi ba har abada ba zai yi ba duk da cewa sashin malaman luga basriyun ko makamantansu sun yi raddi ga cewa lan litta'bid ne domin suna cewa kamar misalin shalobin daga cikin malaman luga ya cewa da ya asalin lan la an ne kalmar asalinta la an sai aka ga cewa yayi tsayi a ka'idar larabci ba a son nauyi ba a son tsayi an fi son sauki akan harshe don haka la an sai aka cire ya zama aka cire alif din farko wanda aka dace aka ce la an din sai zama la an la'an din ma sai zama yayi nauyi sai kaje kai a shafe wannan hamza ya ka shafe wannan hamza ta zama alif sai ce lan tunan ma bai dadi ba yayi nauyi lan sai ta to a cire alif din a gurin tunda an shafe shi ba hamza to a cire shi a gurin da ka cire shi sai zama lan to shin tubidu ta'bid shin tana bada fa'idan cewa har abada malamai suka ce a don da tana bada fa'idan har abada me yasa Allah ya ce walan tuflihu idan abada me yasa ya kara abada din ba kai an nasari repetition ba ko a turanci an yadda da shi a turanci ba yadda da an nasari repetition ba ko ba haka ba sai dai kawai in ka bari abu karka saki mai tashi to sai suka ce to Allah ya ce walan tuflihu idan abada me yasa ya ce abada bayan amfani da lan to wannan lan tana nuna da a ce lan litta'bid ne Allah ba zai maimaita abada a bayan ba domin alqur'ani afsahul kalam ne to shi ne suka ce lan ba ta nufin har abada a gurin sashin malaman luga kenan a gurin sashin malaman luga kuma lan tana nufin har abada wallahu ta'ala alam to mu'tazilawa sai suka yi amfani akan cewa lan tana nufin har abada to Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba samsam har abada sai suka ce ba za a ga Allah ba la a duniya wala a lahira wannan shine mu'tazilawa suka tabi sai ahli sunna wal jama'a suka ce musu a nan ko kun kare ayar Allah Allah subhanahu wataala da kansa yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, wasu fiskoki ranar tashin alkiyama suna cikin ni'ima, zaka gansu danyu kulkul, sannan kuma zuwa ga ubangijinsu za su ringa kallo. To ya zaku yi da wannan aya, kuma da yake magana akan kafirai sai dai yawma menene kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun, ar rabbihim yawma idhin lamahjubun, su kuma kafirai ranar tashin alkiyama game da ganin Allah subhanahu wataala za a tsare su, ba za su ga Allah ba. Mu'mine kuma Allah ya ce za su ga Allah. To me yasa za ku ce ba za a ga Allah a duniya ba za a ga Allah a lahira ba? Mutasawwi fa su kuma sai suka ce a'a, ai ganin Allah za a iya ganin Allah a duniya, za a iya ganin Allah a lahira. In mutum ya kai matsayi wajen ibada har Allah ya so shi, ko yawan ibada ko yawan zikiri, to zai iya ganin Allah. Idan mutum yana zikiri, zikirinsa har ya kai matsayin ya taka wani mataki, ya taka wani mataki, to iya zikiri, iya zikiri, baya cin abinci, yana cikin yin zikiri, zai rinka ganin duhu-duhu na yunwa da sauransu. To wannan duhun can sai Allah ya bayyana gare shi, to shi zai ga Allah. Kai kuma idan ka ce ha ina Allah yake, to kai ka taka matsayin sa ne, tunda baka taka matsayin sa ba zaka ga Allah ba, shi kadai ne yake ganin Allah. To kaga anan ya kai wani matsayi na gana da iya ganin Allah. To wannan mutasawwi fa su kuma suka tare akan haka, za a ga Allah a duniya, za a ga Allah a lahira. To ashe kenan da Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani, matsayin sa bai kai ne zikirin ba kenan, a matsayin sa na annabin Allah, matsayin sa bai kai gurin da zai ga Allah ba, amma wani a yanzu a mutum a duniya shi kuma har ya kai matsayin ya ga Allah, kai wannan ya kamata a duba wannan magana. Annabin Allah, Allah ya ce masa ba zai ganci ba, sai ga wani mutum kuma ya kai matsayin da zai ganci. Annabi Musa sai da ya azumin kwana 30 a jere, ya cika da na 40, kuma Allah ne ya zo mu gana, kuma ya ji maganan Allah kai tsaye, kuma Allah ne yake bada labari. Wa kallama Allahu Musa taklima, amma da ya ce arini anzur ilayka, Allah sai ya ce masa lan tarani nan kam a. To amma sai ga wani mutum kuma a yanzu ya kai matsayi har ya wuce da Annabi Musa, anya wannan yayi daidai, kai wannan magana akwai abin dubawa a cikinta. Ba wanda ya wuce martabar annabin Allah, annabin Musa alaihi salam. Don haka shi yasa su mutasawwi ba suka dirkan cewa za a ga Allah duniya da lahira, har ma suna iya ganin Allah a duniya. Wannan kuskure ne. In mutum ya yi imani da wannan bayan jingirin wa'innan ayoyin ya kafirta. In ya yi itikadi cewa ana ganin Allah a duniya ya kafirta, domin Allah ce lan tarani, bi ma'ana a duniya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. In ana so a fassara ayoyin alqur'ani shine sai a duba fassarar magabata. Idan ka duba tafsirin Ibn Kathir ko tafsirin Ibn Jarir ko tafsirin Ibn Abi Hatim, duka kuka tuba tafsirin Ibn Ashur, bar ma Ibn Ashur na baya bayan nan ne, to ka je tafsirin wa'incha Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala, ko ka tuba tafsirin Ibn Abbas, Al-Hafiz Ibn Kathir maganan Ibn Abbas ya yambo a cikin nan, da maganan salaful umma aqidatu ahli sunnati wal jamaa, shi da ahli sunnati wal jamaa sai suka zama baina abuna al-ghuluwi wal jafa, suka zama ummatan wasatan a tsakankani, suka ce a duniya ido ba zai ga Allah ba, amma a lahira za a ga Allah. Saboda sun bar mu'tazila akan yadda mu'tazila suka ce duniya da lahira ba za a ga Allah ba, sun bar mutasawwi ba wadanda suka ce za a iya ganin Allah har a duniya. A abinda nassosi suka tabbatar shine za a iya ganin Allah a lahira ga wanda Allah ya ga dama. Shi yasa malamai suke fassara cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada, wa ziyada wasu malamai sun fassara ita cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa qala, Allah ya ce masa ya Musa, ya kai Musa, inni safaituka, lalle ni na zabe ka. Sau dayawa idan Allah yana faɗin wasu ayyuka zaka ga yana jami, khalaqanas samaa, khalaqanas samawati, bayyanas samaa, munyi, amma anan don ya matso da Musa din zuwa ga kansa sosai. Misali idan mutum ya zo su goma ne baban su ya aifa, sai zo yana magana sai ce babana ya ce kaza, to ya yi son kai da yawa ko ba haka ba? A babin ladabi a magana sai ce babanmu ya ce kaza ko ba haka ba? To amma dukkan da ya ce babana, ko dai ka samu shi ya fi son baban nasu, ko kuma ya fi girmama babansu, ko kuma a fi gane cewa shi fa ɗan wannan mutumin ne. to shine in lokacin da yake babana to Allah subhanahu wata'ala sau dayawa a rububiyya yakan jami siga ta jami sai dai a babin rububiyya fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun da abuna wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa ana fattaqun la ilaha illa ana huwa ar-rahman ar-rahim ba wannan ba abuna wa ilaha menene wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun duk wannan zaka samu Allah yana cewa yana mai da aiki din zuwa gare shi to haka nan sai dun ya nuna gatar annabi Musa alaihi salam sai ce inni safaituka ala an-nas ni kuma ya gane don a gane cewa lallai Allah ne bai ji magana da annabi Musa ba wani ba Allah ne yake magana da annabi Musa alaihi salam ganin sa ne kawai ba zai iya ba duk da zabansa da Allah ya ba ba zai iya ganin sa ba wannan Allah ya hana saboda a duniya ba za a gaishe ba sai ya ce masa inni safaituka ala an-nas ya kai Musa ni ne fa na zaɗe ka akan dukkan sauran mutane bi risalati in aike ka a matsayin manzona zan baka sako na musamman sako daga Allah Allah ne yake gaya masa cewa ya zaɗe shi wa bi kalami kuma na zaɗe ka in yi magana da kai duk cikin mutane ba wanda Allah yake magana da shi sai Allah ya musu don kai zama Karimur Rahman Allah ya fa khudh ma ataituka don ka kariki abun da na baka na at-taura da sauran shari'a da bayanan shari'a kariki su wa kun mina shakirin kuma ka kasance daga cikin masu godiya ga Allah ta hanyar ibada duk abun da Allah ya baka na ni'ima to ka gode wa Allah in Allah ya baka dukiya kai sadaka shine godiya ga Allah kai ihsani shine godiya ga Allah in Allah ya baka karfin jiki kai ibada shine godiya ga Allah in Allah ya baka dama ko Allah ya baka nasara kaci jarrabawa kai menene gode wa Allah subhanahu wataala ka samu aiki gode wa Allah subhanahu wataala ashukur saboda haka wani Allah subhanahu wataala da wakun mina shakirin kasance cikin masu godiya na'am
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
kalmar ashukur malamai suka ce a ammu in a bangaren aiki ne ashukur ta hada aiki da kuma fada misali in mutum ya baka wata ni'ima ka ce nagode wa Allah sannan kuma sai kai sadaka ko kai a sallan nafila ko kai wani abu dai wanda yake na aiki to wannan shine ashukur amma alhamdu kuma shine mutum ya fada da baki alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai akwai lokacin da godiya da baki yake iya faruwa ba a samu damar godiya da aiki ba wani sai zaka ce alhamdulillah amma ba ka da kuɗin da zaka yi sadaka duk da cewa kana cike da farin ciki amma ba kuɗin sadaka ga jarrabawa ga CDBA kaza da kaza da kaza amma ba kuɗin sadaka da kai amma kuma sai ka ce alhamdulillah ko ba haka ba so zaka yi ashe cewa alhamdulillah ya fi fadi a wannan bangaren domin masu fadan sa sun fi yawa yasa Allah subhanahu wataala ke cewa walau alhamdu bil ula wal akhirah walau al-hukm wa ilayhi turja'un Allah subhanahu wataala walau alhamdu hina tulikuna wa hina tasrahun da shi wato kalmar hamdu ta ji yawa saboda an ji fadanta in a wannan bangaren ne alhamdu ta fi fadi amma a bangaren aiki kuma ashkuru ta fi fadi saboda ita ta hada fada da baki kuma ta hada aiki shine Allah ya ce wa kun mina shajiri Allah ya ce wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in mawqibatan muka rubuta masa a cikin alluna aka rubuta annabi Musa alaihi salam littafin at-taura aka rubuta masa a alluna hukunce-hukuncen da Allah yake so ya zo ya bayyana wa mutane Allah ta min kulli shay'in komai mun bayyana masa an rubuta a cikin abunan alluna mau'izatan wa'azi daban-daban ga sunan an rubuta a ciki wa tafsilan da bayanin shari'a daki-daki Allah ya rubuta masa a ciki tafsilan da kulli shay bayanin komai daki-daki Allah ya masa Allah ta fakuta bi kuwa ka rike wannan abun bi kuwa Al-Hafiz Ibn Kathir yace bil jiddiya ka rike shi da karfi ma'ana in zaka rike Al-Qur'ani rike da karfi karanta da gaske fahimce shi da gaske yi aiki da shi da gaske sa ayoyin Al-Qur'ani cikin ayyukanka sa ayoyin Al-Qur'ani cikin ayyukan da kake yi cikin kasuwancinka cikin mu'amalarka duk abun da ya dace ayan Al-Qur'ani ta fada yi kokari ka aiwatar gurgurdan yadda zaka yi abun da tafi a bari kuma da ya dace gaba daya shine fa kuzha bi kuwa wato karifi wadannan abun da aka rubuta maka a cikin alluna da gaske wa amurka maka ya khudu bi ahsaniha ka umarci mutanenka su riko da alqur'ani su riko da wannan attauradin irin kyakkyawan rikon da ya dace Allah ya sa'uriku daral fasiki da sannu zan nuna muku makomar fasikai waɗanda suka fita daga tsa'awa Allah malamai suka ce ma'anar wannan kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahu Allah ta'ala ya faɗa yace ma'anar wannan shine kaman mutum yana maka laifi ko yana yin wani abu kace zaka gani gadan ma'ana gobe zaka gani ko kuma bari gobe zan nuna muku karshen sa shine ma'anar wannan sa'uriku daral fasikin ku bar su kawai ku yade su sa'uriku daral fasikin zan nuna muku za ku ga yadda fasikai za su kare za ku ga yadda makomar fasikai za ta zama shine abinda Allah subhanahu wataala yake mai
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah subhanahu wa ta'ala ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq da sannu ji Allah subhanahu wa ta'ala zan kawar da ayoyina ba zan kawar da hankulan masu girman kai a doron kasa zan kawar da hankulan su daga fahimtar ayoyina duk wanda ya tsibanci da sifa ta girman kai wanda in an ce masa ga ayan Allah ga tafarkin Allah ga gaskiya ba zai yi ba ko namiji ko ta mace ya zamanto tsari duk lokacin da an aka ce ga kuskure shi bai damu ba ba zai yadda da wannan kuskuren ba to Allah zai hana shi gane gaskiya balle ya yi gore ni shine ma'anar sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq shi yasa yana daga cikin sifa ta munafirci mutum ya zama mai girman kai in an ga masa gaskiya duk lokacin da aka ga maka gaskiya ka ce lalle ka tuba daga abin da kake yi ka dawo kake gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala yake bada labari daga cikin sifofin munafikai wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al'izzatu bil ism Allah ya fahimu jahannam wala bi sal mihad fahimu jahannam in dai a duniya ne duk lokacin da kuke yin cewa za ku ga masa gaskiya ina zai bauɗe ka jawo hankali zuwa gaskiya sai ya bishi sai ya iyadda in an ce masa ji tsoron Allah akhadathu al'izzatu bil ism wai kaman shi za a ce wai ji tsoron Allah kaman shi za a ce yayi kuskure kaman shi za a ce kaza to duk wanda ke da irin wannan sifa ta girman kai yayi fatan Allah yayi masa domin in dai yana da wannan Allah ta ta'assuri bi an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan kusadda wato ayoyina daga hankulan waɗanda suke da girman kai a bayan ƙasa wa in yaraw ayatan la yu'minu biha in kullam wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha duk lokaci koda sun ga kowace irin aya da za a kawo musu la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba da za a kawo duk ayoyin da aka ba manzannin farko har manzo na ƙarshe a ace musu a gaban su la yu'minu biha ba za su yi imani saboda mutuwar girman kai sun riga sun ɗabi'antar ɗabi'a ta girman kai Allah ya kiyaye wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila in suka ga tafarki na shiriya wanda in an bi nan ne za a samu nasara a samu komawa ga Allah a samu aljannar Allah in sun ga hanya mai kyau hanyar da take ta shiriya la yattakhidhuhu sabila ba za su rike shi a matsayin tafarki ba wannan yana faruwa har a rayuwar mu a yanzu har a rayuwa a gidaje wasu mata zaka samu haka suke wasu butulallu ne butulci ana gaya musu gaskiya ba za su iya bi ba saboda mai girman kai duk yawanci mai sifa ta munafirci zaka same shi da ƙarya girman kai munafirci annamimanci riba wannan in ya taru a cikin mutum to shikenan ba zai saurari ayan Allah ya fahimta ba ko ba za a ce masa yana kan kuskure ya yadda ba duk wanda ya ce masa yana kan kuskure gani yake shi makiyinsa ne wannan butulu kenan marar sanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda biya sifantu da wannan wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila don ka duk matsayin da ka taka duk inda ka je ya ka ce maka abu kaza kuskure ne saurare ka saurara ka gane in ka gane lalle kuskure ne in ko kana da hujja akan abin da kake yi ka kawo in ka kawo hujja su kuma wanda suka ce maka abin da kake yi kuskure ne su ka kawo hujja wanda ta fi taka to ka sake naka ka dawo nasu kai ba kowa bane Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kuskure a sallah gurin da ya kamata a zauna sai bai zauna ba ya tashi yayi kari dai a sallah zuriyadai me yake ce masa yace ya rasulullah a yarge a sallah a kusurati salatu am nasi ya rasulullah bayan an yi da sallah kowa yayi shura gure ana jin haiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kai duk abin da yayi shine shari'a kuma haka ne to saboda haka sai zuriyadai yana can baya sai ya rasulullah a kusurati salatu am nasi an rage sallan ne daga yau ko kuma tuwa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sadaqa zuriyadai dule dai kam da gaskiya ke ne kam nayi wani abu aka ce masa kwarai kuwa sai dule dai yayi gaskiya nan da nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake turawa aka sake aka cika tosar da yayi bani kaga ashe hatta afdalul khalq wani abu yana iya faruwa da shi amma da wani ya nabba hadda shi sai ce haka ne aka ce eh cikin ko sai kuma ga magana to haka rayuwa take ko ina ka taka in kai kuskure ka sau ko kawai in ka gane kuskure ne wannan yace sa mutane su samu zaman lafiya su nitsu ko a gurin aiki ko a ma'aikata ko kuma su nitsu su zauna lafiya ko a gidajensu ba zaman auratayya mata in dai kuskure in ance ta yi kuskure a gane cewa ta yi kuskure ta gane kuma ta kalli kuskurenta sai mijin ya ji daɗi in mijin ya yi kuskure in dai kuskure nasa ne ya tabbata cewa in an gaya masa ya dawo ce gaskiya ya yi kuskure kuma ya gyara wani sai ga an zauna lafiya ƴaƴa da iyaye su ma sai an samu irin wannan shugabanni da talakawa a samu irin wannan kowa bai fika jin ya kuskure ba amma in girman kai ya tsebi mutum wa in yaro sabila rushdi la yattakhidhu sabila ko da sun ga hanyar da shine shiriya shine daidai ba za su riki wannan hanyar ba Allah ya zalika bi annahum kazzabu bi ayatina hoje wa in yaro sabila ghayy yattakhidhu sabila amma in suka ga tafarkin bata yattakhidhu sabila sai su rike shi a matsayin shine tafarki an fi sha'awar bata musamman in akwai son rai a gurin in akwai samun wani abu na duniya to wannan hanyar zai rike wani kuma ina tunanin da bari ya walakanta wani wannan hanyar zai rike wani kuma ina tunanin da zai zalunci wani zai rike tafarkin bata gashi ne yana ganin cewa bata ne amma tunda yana so ya muzanta wani ko yana so ya zalunci wani ko yana so ya danne dukiyar wayansu ko yana so yayi kaza yattakhidhu sabila sai su rike wannan su kyale shiriya su kyale gaskiya su kyale daidai su kama hanyar bata saboda cikin wannan bata ne kawai za a samu biyan bukatar duniya irin wannan yana faruwa wani sai zaka samu idan aka samu matsaloli ko tsakanin dangi ne sai ga wayansu kawai saboda dangin su ne shikenan kawai su suna goyon bayan sa hatta auratayya in dai dangin su ne to ba ruwan su da matar ko ita ce da gaskiya a su kawai suna goyon bayan miji irin wannan ne yake sa kaga dangi sun kawo matsala a auratayya ba wai miji da mata suna da matsala ba a dangi suke shiga tsakani su kawo matsala wanda kai sun ce ai ta mallake dan uwansu saboda haka sun lura da ita tana shige-shige sun lura da ita tana kaza to za ta shige-shige ba ba shi ya auro ta ba dama ba su ake ta mallake shi ba ba ina nufin ta yi shige-shige ba na amma gaskiya ana kiran ƙarya wani sa'i kai kawai ana ta irin wannan maganganu sai ga mata kawai ta shiga cikin wahala saboda dangin mijinta kowa kawai ya kiro ƙarya ya faɗa idan ta mallake musu dan uwa musamman in an ga alaman yana da dan wasu abubuwa amma inda bai da komai ba wanda zai kula ta mallake shi cikin talauci wannan kan ba wanda zai ce komai amma lokacin da take dan samu wani wai kar kai mata alheri ce ba zai ba zai yi mata alheri ba ce yaya wanda hanyar shiganta aljanna sai ya bude ka ba su kunta shiga to an ce mata alheri don samu shiga aljanna uwar gida in ba shiga aljanna ba ai abun bai shiga sosai ba in dai ba mujrima ba ce in mujrima ce kamar a kai ta can amma in dai mutum ya kirki ta ya kamata shiga aljanna to mutane su daina shiga sun tsaye abun shiga sharu ba shan su daina kawo matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana Allah ya tsinewa wanda duk ya shiga tsakanin miji da mata har ya raba aure Allah ya tsine masa kowa ya ce ko dangi ne ko uban matan ne ko mahaifiyar matan ne Allah ya tsine mata ko Allah ya tsine mata don haka mutane a ba rayuwar mu ta nan musamman ta arewa musamman ta tsakanin Hausa Fulani haba in ka neman hayaniya da shiririta da tarkace to ka zo nan faɗi ba a tambaye ka ba mutum ya shiga inda ba a ce ya shiga ba ya kutsa inda ba a ce ya kutsa ba to wannan ya kamata a gyara in ba haka za a ji a yi asara kana kallon wasu mutane kana cewa ƴan wuta ne baka san Allah ya kiyaye saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce in yaro sabila ghayy yattakhidhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun kasance hakan suna yin hakan ne don sun kasance sun kare ta ayoyin mu wa kanu anha ghafilin sun zama rafkanannu kullun ana karanta musu kullun suna karantawa da kansu amma sun zama rafkanannu abinda aya ta ce daban abinda mutane suke yi daban ayoyi kullum ana karanta su, amma mutane suna yin wani hanyoyi daban. Allah ya kiyaye, Allah ya samu dace. In Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mu gaba, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fatan Allah ya samu dace, wallahi wa'ala.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أن أتبقى الحزاري فهم أثنين أخوئي 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 أنت ذا أيام من لازم دار الأرقام بارن في الدنيا بوديك رأني جمعة يدعو على أجاز وتجاهدون من جيدون وما بغت المسلم تجيهدون 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 لأنا أنت وقت رأني بأك من فعال يوكي حرق جفات ما آدم أجد قرآني يتجيهدون أنت تجيهدون وقرآني ni ma do ni ma ye ce tsara na ma da ran wasu da su da addu'a Allah ta ana yi da yake da yake da kuma baki da ya ce ko ba da ba ta ma da ba da kuma da yake mun da ta ne a addu'a da ba da ya ce ba da Allah ya ba ku mun yi ne da ba na ta ma da 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 da
dukkan waɗannan waɗanda suka rubuto su ke bukatan bayan Allah su ya su da addu'a, amma na ƙarshen nan wani kusa da ƙarshe wanda sun rabu da matarsa ta yi aure kuma tana bugo masa waya ya ce mu ya ce addu'a a kan me, wannan abin da yake ba daidai ba ne, wannan sabon Allah ne. Yawa, me zai rabu da ita tunda Allah subhanahu wataala ya halatta wa mutum ya zauna da mata? Abin da yake sa damu mu a nan shine ana yin saki dalilin sakin bai cika ba. Yawanci in dai ba a cancanta ka sake ba, ka sake da wuya in baka samu jarrabawa ba. Amma duk wanda zaka ai saki in ya faru, annabin Allah ma ya yi saki, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saki, amma a tabbata dalili ya cika na a sake. Ko masu mai abuna ka auri matsafiya, ko ka auri yar shirka, ko ka auri yar bokaye, ko yar bokanci, ko ita bokanci take so, ko wasu abubuwa, ko ka auri yan bucin, ko makamancin dai wasu abubuwa da yawa, ya cancanta lallai sai sakewa. To insha Allah ka dogara ga Allah, kai istikara, ka gama duk abin da za a yi, aka rabu shikenan, magana an rabu, aka baka dama. In bata gama idda ba, kana ganin ko ta ce ta tuba za ta daina wa'innan abubuwa, sannan aka dawo aka abuna, kuna kana da daman ka daidaita har ta gama idda sai tsarki uku duk baka daidaita ba, sannan tai aure, sannan kuma ka ce kana waya, kana maka waya. Ha, wannan sabo ne, zunubi ne mai girman gaske. Yawa, wannan bai dace ba, kuma lokacin da take yin wayan dole a koye take yi, don haka munafurci ne. Bayan da za a yi ta maka waya a gaban mijinta, bayan da za a yi kaɗa ga wayan ta mijinta yana nan, to na kauna munafurci ne. Kana so ka ɓata aurenta da wani bayan ka ɓata nata da naka, ka take sai to ina maka da aurenta da wani? Ai tunda ta yi aure kawai shikenan ba ruwanka, sai ta ne sai ta abunan. Haka wannan ba addu'a ba, kawai magana. Ai kana son ta me sa ka ta abunan? ba dalili ka sake saboda haka ga wannan gaskiya ba kuma fa yadda za ya ta bugo ka daga wayanta ko kuma ka canja layi saboda ita sai ka canja layi saboda ita kawai wannan layin da ka sani sai kai sabuwar waya inda daga sai kake yau sai kai sabuwar layi layi ma yanzu ba sauke ne da shi ba yau ka dai kawai ka canja sabuwar layi sai ga ba wanda ya san ka sai wanda ka ba layi kaga ba ita ba kiranka shikenan kawai Allah subhanahu wataala ya kiyaye dukan sauran waɗanda suka turo abunan masu bukatu daban-daban a masu bukatun abunan result din su ya dau tsawon lokaci muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa result din su fito Allah ya sa su samu sakamakon jarrabawan su kuma su ci gaba da biyan bukatun su da shi dukkan waɗanda suka rubuta jarrabawoyi irin su NEPO waye da makamantan su Allah ya ba su nasara Allah ya sa su samu nasara musamman ƴaƴan musulmai Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawoyin da suke sannan jama'a sauran jama'a baki daya Allah ba su nasara cikin jarrabawoyin da suke sannan dukkan waɗanda suke cikin yanayi na rayuwa ko na kunci ko wani abu Allah subhanahu wataala ya kawo mana yalwa da sauƙin rayuwa Allah kuma ya fitar su daga cikin kuncin da suke ciki waɗanda suke abunan buƙatan aiki wanda suke buƙatan aure Allah ya azurta su da mai albarka ayyuka masu albarka wanda zai zama alheri a rayuwarsu da addinin su da al'ummar su baki daya dukkan mu gaba daya kowa da irin buƙatar da yake da ita muna addu'an Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya yafe mana zunubanmu kowa aikin da yake gabatarwa cikin wannan wata mai albarka hatta zuwa ayi karatu hada wanda suke abuna daukan karatun su ya hada shi wata kila a samu wasu daga cikin mutane su iya amfanuwa wata kila ko su ji zuwa azanci duka wannan ayyuka ne na alkhairi wasu ma biyan kudi suke yi don a yada karatu dukan gurare daban-daban duka waɗannan ayyuka da kowa yake yi kowa yana yin abin da zai yi da waɗanda suke jan baki da wanda suke halarta da wanda suke kowa da abin da yake yi da waɗanda suke duk abin da kowa yake Allah ya fi mu sani Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alkhairi Allah ya hada mu a gidan aljanna firdaus Allah ya sa aljanna ta zama makoman mu Allah ya sa azumin da muke yi Allah ya sa muna da lada bai zama yunwa haka kawai ba qiyamul layli da ake yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa muna da lada Allah ya sa karfafe da gurin Allah Allah ya kara mana karfin gwiwa wajen aikin alkhairi duk abin da ba aikin alkhairi ba Allah ya nesanta mu daga aikata shi duk wata dukiya wacce take haramun ce Allah ya nesanta ta daga gare mu Allah ya nesanta mu daga ita Allah kare sanya mana fadayinta duk abin da yake na halal Allah ya matso mana da shi kusa Allah kuma ya azurta mu da kana'a cikin abin da ya azurta mu da shi shugabannin mu Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya taimake su akan ayyukan da suke yi na alkhairi abin da zai zama ba alkhairi ba a rayuwar mu al'umma ko addinin mu Allah ya sa su gane kansu aikata ko da sun yi nufin aikatawa Allah ya sa su gane kansu aikata in ba su gane ba Allah kare ba su ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka rasu Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su kanawara mu kaburburan su Allah ka sa suna daga cikin yancan mu da su muna daga cikin yancatu a wannan gini mai albarka waɗanda suke raye Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin wanda Allah ya yanta su in mutuwar mu ko mutuwar su ta zo Allah ya daura yau muna masu imani Allah ya karbe mu a matsayin yan aljanna a gare shi wannan haduwa da muka yi a wannan guri Allah ya sa haduwa ce mai albarka Allah ya saukar da albarkan sa gare mu ya saukar da nituwar sa gare mu Allah ya sa mala'iku su kewaye mu Allah ya gafarta mana zunuban mu ya gafarta mana kurakuran mu duk abin da muka yi na zunubai daga ramadanin da ya wuce har zuwa yau Allah ya sa Allah ya yafe mana Allah ka yafe mana da rahmarka da gafararka ya hayyu ya qayyum iyalan mu da zuriyan mu Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu bisa shari'a Allah ya sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya azurta mu da karanta alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا أو أراد حياتنا أو أراد ديننا أو أموالنا أو ذرياتنا أو أهلنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم فرد كيده عليه اللهم اكفنا شره بما شئت يا حي يا قيوم اللهم فرد كيده عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم شتت شمل أعدائنا يا حي يا قيوم ورد عليهم كيدهم إنك على kulli shay'in qadir waqtina sharrahum ya zal jalali wal ikram allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya man la yujizu shay'un fil ardi wa la fis sama' bi 'izzatika ya 'aziz ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram allahumma atmim lana ramadana bi khair wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawata al qur'an ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa ja'alhu fi mizani hasanatina wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.